saka mai wuya.
A taron manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023, Atiku Abubakar ya ce yayi Allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023, inda suke zargin an tafka magudi.
Bayana ya Allah wadai da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi. Kuma ma banji ma wanda ya ba mata ba, har hatta ma ita jami'an da take mulki banji abin da ta fara a kai ba na yabo. Don haka mun yi Allah wadai da wannan shari'a da aka yi, ko kuma hukuncin da aka yanke, tunda ba gaskiya ba adalci a ciki.
Tsohon mataimakin shugaban kasa na Najeriya kuma wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar kenan, a lokacin da yake bayyana a gaban yan jaridun duniya domin bayyana martaninsa ga hukuncin da babbar kotun kolin Najeriya ta yanke, inda ta bada nasara ga shugaba Ahmed Bola Tinubu da jam'iyyarsa ta APC akan kalubalantar da shi Atiku yake yi wa zaben da aka yi wa shi Tinubu a zaben shekarar 2023 na shugaban kasa. To mun gode wa Rukaiya Basha da ta aiko mana wannan kalaman nashi. To yanzu bari mu kawo muku wasu ra'ayoyi na daban game da wannan hukuncin.
Magana Alhaji Nura Abubakar waziri. Atiku Abubakar dama ya tafi kara ne a fahimta na, yayi kara ne akan wannan yaki da yake yana fadin DM ne, saboda ya riga ya hango cewa 2027 idan Allah ya rahama lokaci muna raye, to jam'iyyarsa ta PDP ba za ta sake zai shi takara ba, alamu sun nuna haka. Dalilai na anan shine jam'iyyar PDP ta ba shi dama har su biyar bai kama ta wannan kujera ba. To shi da wannan karo yake ganin bare abin da zai yi, ko zai iya amfani da wata dama ya karbi wannan kujera a kotu, sannan kuma Allah bai ba shi wannan iko ba. Ina kira kuma daga su wannan jam'iyyar adawa, in dai har dan Najeriya suke yi, dan talaka suke yi, kiran da zababban shugaban kasa musu Bola Ahmed Tinubu a zo a hadu a kai, a hadu gaba ki daya a ce da kasa gaba, so abin da ya kamata su yi nazari akan kenan, ba sai nan ne kana zama a kujerar shugaban kasa zaka ba da gudunmawa ba.
A shi da kai ne kan ku ni ne kakakin jam'iyyar Labour Party da tafiyar Peter Obi da Dr. Baba Ahmed. To alhamdulillah mun je kotun koli da kotun Allah ya isa, kuma sun riga sun yi abin da suke so su yi, kuma mun kuma mun ce Allah ya isa.
To madalla, to yanzu bari in haɗa ku da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu El-Hikaye da ya gayyato lauyoyi guda biyu masu bambancin ra'ayi domin tattauna wannan hukunci na kotun kolin Najeriya kan zaben na shugaban kasa a Najeriya. Malamai basmillah.
Ga muna a cikin shirin tsaka mai wuya na sashen Hausa na muryar Amurka, inda muke tare da lauyoyi guda biyu waɗanda suke da ra'ayoyi mabambanta kan hukuncin da kotun koli ta yanke na korar ranar da ɗan takarar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya shiga yana kalubalantar nasarar ko kuma ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben 25 ga watan Fabrairu. Abun ma kazalika ya shafi ɗan takarar jam'iyyar Labour Peter Obi. Muna tare da Barista Abubakar Kurawa wanda yake ganin wannan hukuncin haka yake babu wani korafi ko Allah ya isa ma da za a iya yi. Sai kuma Barista Awwal Abdulkadir Albarudi mai cewa to sai dai a yi Allah ya isan ya so a duba kuma wasu abubuwa nan gaba da za a iya a sake wani sabon yunkuri. A farko Barista Abubakar Kurawa yi mana bayani me za ka ce tukuna kan hukuncin nan da aka yanke.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya lallai muna cikin jin daɗi da farin ciki da kuma godiyar Ubangiji da Allah ya kawo ƙarshen wannan shari'a, da dama mun riga mun sani insha Allah in dai za a yi adalci to lallai shi shugaba Bola Ahmed Tinubu za a ayyana a matsayin wanda ya kada kowa a wannan shari'a. So lallai muna cikin jin daɗi, zai mu ce alhamdulillah komai ya yi daidai, kuma alƙalai sun yi abin da ya dace, sun duba doka kamar yadda ta tanada, sun kuma gudanar da ita ta tsari. So ba mu da wani korafi.
Awwal Abdulkadir Albarudi mai zaka ce akan hukunci?
Eto Alhaji Nasir, wannan al'amari hakika kamar yadda ka sani kowane dan kasa zai dubi abin a matsayinsa na dan kasa ne, ba a matsayinsa na dan wani bangare ko dan wata jam'iyya ba. Shari'a da ta zo ana kalubalantar shugaban kasa da integrity sa da takaddunsa da wasu abubuwa zarge-zarge irin waɗannan abubuwa ne wanda ya kamata kotun koli ta fara la'akari da fuska da kuma sunan kasan da yanda mutane na waje za su iya kallon kasan da kuma wani irin legacy da gado da wani shiri za a yi wa zukatan yara masu tasowa akan abubuwan da suka shafi yin takaddun jebu da wasu abubuwa don haka ya kamata a kalli abun sama da yanda suka kalle shi kada su saka abin da suka kira technicality ko kuma salo da fidda fice su daura shi sama da adalci da kuma kare mutunci na kasa don haka aguna shi wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu shine shugaban kasar Najeriya yanzu kamar yanda kotun koli ta tabbatar amma mun dauki abin ne kawai tunda ya riga ya karba ya kai ga wannan kujera yau ba fata ba ko juyin mulki aka yi ba yanda muka iya kamar yanda aka yi a Niger don haka duk yanda kai ta hau mulki ka hau mulki amma ya kamata a ce an dubi wasu abubuwa sama da yanda suka yi dubi da technicalities suka zartar da wannan hukunci nasu
wato awwal kai wajen kai ni amfani da wasu ka'idoji ne ko in ce wasu dabarun shari'a kenan wajen yanke wannan hukunci
sosai kuwa saboda ai Malam Nasiru ita wannan magana ta takarda ba yau aka fara ta ba gani fayemi yayi ta na tsawon lokaci amma ya samu matsala a wancan lokacin saboda an yi amfani da immunity to don haka an taho har yanzu an saka abin a fuskan duniya kowa ya gani sannan kuma wannan takarda da aka bayar ita jami'a ta zo ta tabbatar a gaban kotun Amurka cewa bata san yanda shugaba ya samu wannan takarda ta sa ba don haka ya kamata su ko su dubi abin kotun koli ta Najeriya ita ma ta kwatanta yin wani abu makamancin haka ta kalli abin sama da kudin da za a iya kashewa domin a sake yin zabe ko kuma ran wani zai iya baci ko kuma wani abu makamancin haka su kalli irin tarbiyya da gini da za a yi a zukatan mutane na ciki da wajen Najeriya akan irin shugaban da ya kasance shine shugaban kasar Najeriya
Barista Abubakar Kurawa ka ji abin da Albarudi ya faɗa cewa a sai ma wannan abun tun marigayi yani fahimi ne ake ta fama kan maganar takaddun nan na Bola Ahmed Tinubu
haka na ji abin da ya faɗa to amma abin da ya kamata ya bambance mutane yana da bambanci kwarai a ce wannan allegation ne aka yi ma'ana wannan tuhuma ce ake wa mutum da kuma tabbaci an yi wannan tuhumce-tuhumce a baya misali kuma ko a bayan da aka yi ba a kai ga nasara ba ko maganar immunity ne ya kawo misali in an ce immunity ne to ai Bola Tinubu ya bar gwamnatin 2007 me yasa ba a ci gaba da binciken ba lokacin da bai da immunity din har a kama shi da wannan laifin na ɗaya kenan na biyu wannan maganar da ake yi fa ya kamata shi a matsayinsa na lauya ya sani cewa doka ta tanaji shi electoral act ya tanaji abinda ake kira free election matters misali abubuwan da ya kamata kafin zaɓe ne ya kamata a yi su wanda maganar ingancin dan takara na ɗaya daga ciki wannan mutane ba su yi wani ƙoƙari ba a wannan lokacin sun je ko su nemi kotu tunda suna da ganin suna da abin faɗa su je su kai ƙara kotu su ce wani bai da takarda saboda haka bai kamata INEC ta tsaya da shi takara ba ko bai kamata jam'iyya ka ba ta bashi tikiti ba ba su yi ba aka tafi aka yi zaben nan bayan an tsaya da shi a takara an zo an yi zaɓe an gama aka tafi suka ba an kada su zaɓe suka shigar da ƙara a kotu kotun farko kenan court of appeal wanda ita ce court of first instance it kotun farko kenan a harkar zaben shugaban kasa a wannan gabar duka ba su zo sun kawo wannan ikirarin da suke yi ba sai da aka gama aka nana su da kasa an tafi kotun koli sannan su zo su ji wani ce wai menene bai da takarda kaza kaza wannan duk zance ne kawai na dan siyasa duk zance ne da dan siyasa, babu wani magana da zaka zo da shi wai maganar wani dan kasa kike, ai kifin kasa shi ne.
Amma ba amma da kaza abin da Supreme Court kaza abin da Supreme Court ya faɗa menene ya hana wannan abu ne na cikin gida ba
gani fa wai ni ya fara yi a 2007 dan me ba ku kai shi kotu ba kun tuhumce shi an tabbatar da shi a matsayin wanda bai da takarda shekara nawa daga tuto ba an sabun zuwa yau yau shekara nawa daga tuto ba an sabun me kuke yi bacci kuke yi sai da mutun ya zo da shugaban kasa kai ku ta da fitina ku ta da kaira ba kuna cewa bai bai makaranta a ina ne bai makarantar ba
a awwal abdulkadir albarudi na ji kamar kana cewa ku wani abun da kotun koli ta yi kana nima ka kalubalanci kurawa
ai maganar da ake yi abin da ya dauko wannan jam'iyya da tazo take kalubalantar fitowan Kashim Shettima a matsayin mataimakin shugaban kasa abu ne mai sauki kotun koli ta ce wannan abu ne na cikin gida don haka PDP ta fito ta ce jam'iyyar da ba ta ta ba bai dace ta tsayar da dan takara ba wannan matsala ce ta cikin gida amma idan abu an zo mutun ya zama shugaban kasa wannan babu wani laifi a kawo takaddu da bayanai kuma an ji an kawo takaddun amma kuma kotun koli ta duba abinda na kira da salo da fidda fice
inda kuma kotun kolin barinsa ita ma kotun kolin abinda ta fada tana da conflicting takaddu guda biyu
okay
kun kawo mun kawo kuma kowanne ya zo daga wannan jami'ar ne saboda haka wanne zaka aminta da shi
to a gaishe ku idan Allah ya kai mu rana wato yau zamu dawo mu ci gaba da wannan tattaunawa din inda kuma zamu ji wannan sabanin bambanci dake tsakanin lauyoyin musamman game da yadda da APC da PDP kowa ya kawo takardu dake da alaka da makarantar da aka ce Turbu yayi a Chicago dake nan Amurka kuma aka gabatar a kotu kuma karshen ta ta bayyana hukuncin da ta bayyana muna godiya ga su baki namu da shi wakilin namu Nasiru Al-Mulhaka ya gayyato mana wato barista Abubakar Kurawa da kuma barista Awwal Abdulkadir Albarudi wanda suka halarci wannan wuri domin bayyana mana ra'ayoyinsu zamu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa ta su rana ta yau mun ba ku lafiya daga Washington DC ni ne Aliyu Mustafa Sokoto